Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Jama'a masu sauraron shirin podcast Najeriya a yau, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Wada suke nan da ke fada a layin wani wurin cirar kuɗi a gundumar Wuse da ke Abuja. Sakamakon matsin rayuwa da 'yan Najeriya ke fuskanta bayan sauya fasalin wasu takardun kudaden ƙasar, CBN ya bada umarnin a fara bada sabbin takardun kudade da aka sauya a cikin banki daga jiya Alhamis. A baya, CBN ya haramta bada waɗannan kudade a cikin banki, duk mai buƙata sai dai ya cira a injin ATM, kuma naira 20,000 kaɗai mutum zai iya cira a rana. Mun leƙa waɗansu jihohin Najeriya domin sanin halin da ake ciki kan wannan sabon umarni na CBN. Jamila Adamu ya kai ziyara wani banki a tsakiyar birnin Tarayya, ga abin da ya aiko mana.
A ziyarar da na kai yau, wasu bankuna musamman a wuraren Wuse Market da kuma Wuse, na ziyarci akalla bankuna guda 5 inda wasu bankuna ma na shiga ciki, na riga na samu wasu daga masu jiran cire kudade musamman a ATM machine. Akwai waɗanda na tattauna da su waɗanda suka ce wasu sun riga sun zo ATM machine ne tun bayan sallan asuba ko kuma tun wuraren karfe 6 da wasu 'yan mintuna, wasu kuma sun ce tun kafin karfe 6 suna ATM don su kafa layi ta yadda za su samu kuɗi, yayin da wasu kuma suka bi layin shiga cikin bankin. Sannan daga baya na zo na ziyarci GT Bank wanda yake cikin Wuse Market, inda na tarar su ma suna ba da naira 2,000 a cikin kanta kenan kuma mutum ya shiga cikin bankin. Yayin da ATM ɗinsu idan ya ɗan yi aiki na wani lokaci idan kuɗin ya ƙare, za a jira, mutane za su jira, aƙalla na ga mutane sama da mutum 100 waɗanda suke zaune kawai suna jira, wasu kuma suka gaji za su je can gefe wurin inuwa, wasu kuma suna cikin rana suna zama saboda su ga ko yanda tenda line zai zo kansu. To a gaskiya dai wasu da na tattauna da su suna cikin irin yanayin cikin fushi ne, saboda wasu sun ce su ba su ma karya ba, wasu kuma ba su ma da kuɗin da za su karya saboda line bai zo kansu ba, wasu kuma sai layin ya zo kusa da su sai kawai kuɗi ya ƙare. Amma kamar yau da na shiga cikin bankin GT Bank, na samu suna ba da naira 2,000 wanda yake 'yan naira 10,000 ne suke bayarwa.
Ke sunana Yusuf Idris, wallahi tun ƙarfe 7 fa.
Amma bayan zuwan ka layin kamar mutum nawa ka samu a wurin?
Gaskiya sun kai 40 ko 40 da wani abu, ma 40 dai garanti ne.
To ATM ɗin yana ba da kuɗi?
To farko dai da na muka zo gaskiya ba su fara ba da kuɗi ba, sai wurin tarma ina ko 8 ma da wani abu, sai fara ba da kuɗi ya tsaya, ya fara ba da kuɗi ya tsaya, kuma $5 ma can, kuma $200 da $300 ma.
So yanzu kafin ka zo nan Giants ka je wasu ATM ne?
Gaskiya na ji Access, na ji DIT, na ji Zenith, duk ba sa ba, na ji ma Unity duk ba sa ba, DIT ma an bani namba kusan ni ne na 75 fa.
A GT?
Eh, da aka ba mu namba, kuma shi ma ana farawa 200,000 ma, 200,000 za ka dinga tayowa 10,000, kuma shi ma ya zo ya yi Skype kawai ya tsaya.
Gaskiya ne wallahi. Sunana Muhammad Awal Suleiman, na taso daga Gwagwajiwa, tun jiya nake ta yawon bibiyar ATM. Na yaji jiya da daddare na je Zainab suka ce 1,000 wanda ba branch ɗinsu ba suke bada, na je UBA ma shi ko ma'aikata babu wannan wuri. To kuma yau gashi
yau ga ka Ajais,
yau kuma ga
ka ce Ajais
ya a gaskiya dai ya is alhamdulillah, Allah ya sanya ma aikin su albarka, dan baki daya ga makotan su nan ba inda adda ake biya sai su, dan haka muna jinjina musu, duk da dai ni ma na rade tun da sahi tun karfe 7 har yanzu dai ban samu ba, amma dai dadin abun kana ganin wasu na samu shine.
To kamar da ka zo nan Ajais, kamar mutum nawa ka samu akan layi?
A gaskiya na samu, yanzu haka ma ban san wanda nake biya ba, dan saboda wani zai zo ya ga ya sake fita ya koma, amma dai a takaice yanzu ina biyan mutum 30 wanda aka bana.
Musa Kutama abokin aikin mu ne a jihar Cross River ya ziyarci wani banki a anguwar Hausawa dake Kalaba babban birnin jihar, ga tsarabar da ya aiko mana da ita.
To anan na shiga bankin Zenith dake babban titin Mere Silezo a unguwar Hausawa dake nan Kalaba babban birnin jihar Cross River. To ala hakika ba ni kadai bane na shiga cikin bankin na fito ba neman kuɗi da zan biya bukatu na wannan rana sai dai babu ko sisi akan kanta din ba ku wani jawabi gamsasshe da ma'aikatan bankin ke na dalilin rashin wadataccen kuɗin a kan kanta haka dai kowa ke fitowa haka kuma na fito ga mutane da dama kowa an yi cirko-cirko wasu kuma suna bin layi ana a katin ATM wato na ɗebi da kanka wasu na'urorin akwai kuɗin wasu kuma babu
sunana Abubakar Bashiru Salihu Allah hakika wannan canjin kuɗi ya samu mutalaka na Najeriya a cikin wani hali na musamman yana da cikin misalin haka yanzu ina ma'aikacin Federal Government Civil Servant ya kai ga ina da issue na kuɗi gwamnati ta biya salary muna son mu cire mu yi amfani da shi amma inda zaka samu kuɗin ya zama aiki
me yasa
na tafi banki na yi kokari na samu shiga banki ko ina tunanin a ciki zan samu kuɗi ba a shigar da kuɗi ba a fitarwa
abokin aikin mu daga Maiduguri jihar Borno ya aika mana da halin da ake ciki
assalamu alaikum gani a nan UBA dake hanya Baga Road wajen Wasin so na shiga banki na tarar ba sa bada kuɗi so amma na yi tambaya a ciki an ce mun ana bada kuɗi da safe dai sun bayar so kuɗin yanzu ya kare kuɗin daga naira 5,500 ne suke bayarwa ya ce mun wani lokaci suna bada naira 10,000 wani lokaci har 15 ma suna bayarwa shi dai mafi yawansa dai shine naira 10,000 so gaskiya a yanzu dai da naje na tarar dai kuɗi ya kare wai babu kuɗi a bankin ya kare ba sa bayarwa ga kuma mutane a layi wanda suke bukatar kuɗin ga sunan dewa suma ba su samu ba ga POS ga ATM din ma na fito shi ma ana ta hayaniya mutane wani ma tun safi ya zo bai samu kuɗi ba wani kuma kuɗin da zai ci abinci ma babu ya zo kuma ya wuni bai samu kuɗi ba
gaskiya magana gaskiya kan ana shan wahala an ce ana shan wahala ma sosai ma ba kadan ba kan gaskiya haka ma da kyan da gwamnati gaskiya da ƙara gyara wannan tsarin da aka yi yanzu mutum zai zo tunda safe tunda asuba zai zo ba a sa kuɗi a cikin ATM din ba kuma kai kana jiran layi in an sa kuɗi ga tarzo ma ga layi kuma ATM gaba daya a lokacin da zai baka kuɗi za a ce zai baka naira 20,000 kuma kai gana da uzurin da ya fi haka kuma 20,000 ma 200 yake bayarwa zai iya baka ko 4,000 hakan nan ko kana cikin yi ma mutum nawa sun dan cire kaɗan mutum kaɗan sun cire yake ga ATM ya tsaya wata ragu wani ya sa katin shi ya ce mai ba network ba zai bashi ba kuma ga matsalan da ake samu kuma babu kuɗi a hannun masu POS kuma transfer an kaje mutum ba yadda zai kai mai transfer ba
sunana Bacilo Modibo a kisa birin la yanzu kan muna cikin masala sosai ni wannan zuwa nan sallan asuba ma na zo nayi anan amma har yanzu ban samu kudi ba inda kamar kai misali ko zan samu ko ba zan samu ba ban sani ba yanzu kudi in ban samu ba kudi kai na fita daga gida ma nace zan je in samu kudi in zo mu yi wani abu ma wallahi ban samu ba yanzu hakan nan kai ban yi kariya ma ba
Muna tafa da bayani daga jihar Kano da kuma sharhi kan sanarwar da CBN ya fitar a jiya Alhamis. Amma da yake yau Juma'a ga Bashir Yahuza Malumfashi dauke da wasu labaran da jaridar Aminiya ke kunshe da su.
A wannan makon muna dauke da manyan labarai kamar haka. Babban labarin mu na farko wanda muka yi matake canjin kuɗi yadda ƴan ciwa-ciwa suka mamaye bankuna. Mun yi tattaunawa da masana harkar kuɗi da jami'an tsaro da mutane daban-daban domin sanin halin da ake ciki game da wannan canjin kuɗi a sassa daban-daban na Najeriya. Muna da labari na biyu wanda nazari ne da kuma sharhi game da yadda ganduje da kwankwaso da shekaru ke kokarin kwace Kano a siyasar bana. Muna da tattauna ta musamman da Kanar Sani Bello mai ritaya wanda ya bayani kan al'amuran rayuwarsa da rayuwarsa ta aikin soja musamman ya yi cikakken bayani game da yadda aka yi juyin mulkin soja na shekarar 1966 inda aka kashe shugaban kasar soja na farko a Najeriya wato General Agoi Orensi. Idan muka zo kasashen waje kuwa muna da labarai da dama waɗanda suka hada da labarin yadda masu tada ƙara baya a Burkina Faso ke kashe mutane. Akwai kuma labarin yadda 'yan bindiga suka kashe mutane 8 a ƙasar Afirka ta Kudu. A ɓangaren al'ajabi kuwa muna da labarin yadda aka gano tarkacen kayan tsibbu a kaburbura daban-daban a ƙasar Masar. Akwai kuma labarin yadda likitoci suka yi aikin da shan mazakunta 169 a cikin shekara ɗaya wato a ƙasar Ingila. A labarin wasanni kuwa sharhi ne da nazari akan wasanni aka yi a wannan makon wanda aka yi matake El Clasico Real Madrid da Barcelona za su kece raini sa uku. Anan an diba karfin kowace kungiya da hasashen yadda kowace kungiya za ta fafata da ƴar uwarta da ma yanda za su samu nasara ko akasinta a wannan sharhi.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko twitter.com/aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast da Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau, ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da NAS FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau akan mita 93.3, da Badegi Radio a Min jihar Neja akan mita 99.1, da kuma Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3, sai kuma ta NAS FM a Mobi akan mita 105.5 a Mobi jihar Adamawa. Jihar Kano ake yi wa kirari da cibiyar kasuwancin Najeriya. Salim Umar Ibrahim ya mana bayani kan irin wainar da ake toyawa a jihar.
Halin da ake ciki game da cirar kuɗi a jihar Kano cikin gari da kewaye abu ne gaskiya da al'umma suke kuka da shi a cikin tsawon kwanaki ko kuma ce satuttuka da suka gabata zuwa kawo yanzu. Har kullum abubuwan kusan ƙara kamari suke, mutane suna kukan shan wahala, suna kukan cewar babu kuɗaɗen nan a hannayensu, kuma inda za su je su nema ɗin ma kusan babu wayannan kuɗaɗe. Su kansu bankuna da aka dogara da su wajen samun su waɗannan kuɗaɗe yawancinsu zaka tarar da ke suke kokawar wurin ganin sun fitar da irin waɗannan kuɗaɗe mutasun je ga hannun al'umma. Mafi akasarin su dama cikin banki babu kuɗi, amma ana iya samun shi a ATM, sai dai kuma anan ne mutane suka fi gaskiya shan wahala sakamakon sukan tsaya sukan kashe abubuwan da yake gabansu domin ganin cewar sun samu wannan kuɗi, duk da cewar naira 20,000 mutum yake iya cira da ATM ɗinsa a rana. Mun tattauna da wani ma'aikacin bankin First Bank da yake korafin cewar shi yanzu haka suna cikin fargaba sakamakon su ƙananan ma'aikata ne, suna cikin ƙananan fargaba na za su iya rasa ayyukansu saboda banki kuɗi baya shiga yana fita a cikin banki. Hakan kuma ka iya kawo tasgaro ga su kansu aikin da suke yi din. Idan banki baya samun kuɗaɗen shige da fice, su kansu za su iya rasa ayyukansu.
Sanda Michael Ogu, editan tattalin arziki da harkokin kuɗi na kafar Daily Trust, ya yi wa Bilkisu Ahmed bayanin abin da sanarwar CBN ta kunsa.
Abu na farkon shi ne dama sun fito da wani doka ne wancan satin da ya wuce da ya hana mutane karɓan kuɗi cikin banki. Sai dai su fita su karɓi kuɗin ta mashinan da suka tara wajen mashinan nan masu bada kuɗi da sauransu. Da suka ga wahalan yayi yawa, mutane kuma suna kwana a layi, sai suka ce sun juya dokan. Yanzu an bada dama bankunan da su ba mutane su shiga cikin bankuna a karɓi kuɗi akan counter, amma kai ya wuce 20,000 ba mutum ɗaya.
So bankunan nan sun fara bayarwa ɗin ko an ce su ringa bayarwa kullum? Kana ganin an fara bayarwa?
Dama ba sun riga sun sa ɗora lokaci akan wannan sabon policy ɗin da suka fitar da shi ba, suna maganan 10 ga watan 2. So yawanci in suka bada irin wannan dokan ba za ki gan bankunan sun soma immediately ba, tunda dama sun ce ba su da kuɗi. So da wannan sabon directive ɗin abinda zai faru daga gobe, yawanci za ki ga daga gobe ne za ki ga sun soma irin wannan sabon dokan da suka bada, tunda wajajen ƙarfe 12 ne suka fidda wannan dokan kafin bankunan su je CBN ɗin su bada nasu request ɗin a ba su kuɗi su dawo su zo su jera su soma bayarwa. Kin ga san ba da dokan jiya, amma tun da lokaci ta riga ta kure zai wuya bankunan su je CBN ɗin a karɓo sabon kuɗi a dawo nasu gurin sai abin da ya kamata kafin su marabawa. So mu a tunaninmu yau ɗin ne mutane za su soma samun sabon kuɗin, kuma za su samu damar shiga cikin banki su karɓa. A tunaninmu ya kamata ya rage wahalan da mutane jama'a suke sha.
Kuma sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na da waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.